sansanin muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da karfe 11 na safe a gundumar Colombia. A wannan rana ta Asabar 27 ga watan Maris shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labari.
Akalla mutum 19 ne suka rasa rayukansu a Myanmar a yau Asabar, yayin da gwamnatin mulkin soja ke ci gaba da murƙushe masu zanga-zangar neman demokradiyya a duk faɗin ƙasar. Jami'ai a Masar sun ce wani ginin bene ya ruguje a babban birnin ƙasar da safiyar yau Asabar, ya kashe akalla mutane 5. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya buƙaci al'ummar duniya da su bada gudunmawar rigakafin coronavirus ga ƙasashen da ke samun ƙarancin kuɗin shiga.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A ɓangaren rahotanni kuwa, wai ina jam'iyyar APC ta kwana a kan maganar karɓa-karɓa?
Amma na ce mu muna son mu yi adalci. Tunda APC mun yi magana cewa shekara 8 mun yi mulki zai tafi kudu, ya kamata mulkin ya tafi kudu. Kuma kar mu yi koke-koke.
Ita kuwa hukumar EFC ta ce ta gano wata sabuwar hanya da ake amfani da ita don zarmiya da almundahana.
Na talaka sai mu samu kuɗin ya je gun MPOS. Daga wurin MPOS kuma muka tambaye sai ce ai wani ne ya zo yi kasuwanci da shi ya tafi ya baci kuɗa TV.
Duk bayan waɗannan rahotanni da labaran duniya, muna tafe da shirinmu na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun ku kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Akalla mutane 19 ne suka rasa rayukansu a Myanmar yau Asabar, yayin da gwamnatin mulkin soja ke ci gaba da murƙushe masu zanga-zangar neman demokradiyya a duk faɗin ƙasar. Masu zanga-zanga akalla 5 ne suka mutu a mummunan artabu da dare da suka yi da 'yan sanda a Rangoon, babban birnin tattalin arzikin ƙasar. Domin nuna ƙarfi, gwamnatin soja ta gudanar da wani gagarumin fareti a cikin babban birnin ƙasar Naypyidaw don murnar ranar sojoji, wanda ke tunawa da fara adawa da mamayar Japan a lokacin yakin duniya na biyu. Yayin da sojoji ke maci tare da motocinsu, shugaban mulkin sojan ƙasar General Min Aung Hlaing ya sake kare juyin mulkin tare da yin alkawarin miƙa mulki bayan sabon zaɓe ba tare da bayyana rana ba. Min Aung ya kwace mulki a juyin mulki ranar 1 ga watan Fabrairu. Jami'ai a Masar sun ce wani ginin bene ya ruguje a babban birnin ƙasar da safiyar yau Asabar, ya kashe akalla mutane 5. Mutane da yawa sun kasance cikin baraguzan ginin cikin birnin Al-Kahira, a cewar shaidu waɗanda suka yi magana da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ma'aikatan agajin gaggawa sun tsindama cikin nema da ceto, sai dai ba a bayyana musabbabin rugujewar ba. Wani kwamiti da ya share kusan shekaru 2 yana binciken rawar da Faransa ta taka a kisan ƙare don gina Rwanda a shekarar 1994. Jiya Juma'a ya yi imanin cewa Faransa ta ja ƙafa wajen ɗaukar mataki kan ta'addancin da ya yi sanadin mutuwar sama da mutane 800,000, amma ya wanke ta daga haɗin baki a kisan. Rahoton ya ce Faransa na da nauyi sosai a cikin guguwar da ta kai ga kisan, wanda ya ratsa da waɗanda abin ya shafa daga 'yan Tutsi tsirarin Rwanda. Da a wadda ke nuna cewa Faransa a lokacin shugaba France Mitterrand bai yi abin da ya isa ya dakatar da kisan ƙare dangin ba, domin ya lalata dangantakar Faransa da Rwanda tun daga shekarun 1990.
Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya yi kira ga uwar jam'iyyarsa ta APC da ta karrama da mutunta yarjejeniyar da aka cimma a baya na maida mulki ga yankin kudancin ƙasar idan wa'adinta ya cika a shekara ta 2023. sai da wasu ƴan siyasa na ganin al'ummar kasar ne kadai za su iya zaben yanda zaben zai kasance. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana rahoto ga kuma abin da suke cewa.
Gwamna Baba Gana Umar Zulum yayi wannan jawabi ne a wani taro na bita akan harkar tsaro a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda aka bashi dama ya mika kasida akan yadda rashin tsaro ya shafi tattalin arziki da kuma zamantakewan al'umman kasar. Gwamna Zulum yace Najeriya ta yi kuskure tun farko da bata yi koyi da wasu kasashen Afirka wajen tallafawa kasashen da ke makotaka da ita ba, inda yace karfin soja da sauya tsarin mulkin kasa ba za su magance matsalar tsaro ba, tare da kira a samar da shugaban na gadi da sauya tunanin mutane.
Na ce mu yi hankali batun mulki da ana daga wajen Allah, amma na ce mu muna son mu yi adalci. Tunda APC mun yi magana cewa shekara 8 mun yi mulki zai tafi kudu, ya kamata mulkin ya tafi kudu. Kuma kar mu yi koke-koke. Abin da yake faruwa a Najeriya na ba shugaban kasa kada zai gyara ba. Mu duka mana ciki. In laifi ne mu gyara tare. Lokacin ka akwai kudi an sama Najeriya da hawa. Ma kun ga abin da muke ciki. Yanzu ba kudi. Sa'anin security akwai wahala. Ya kamata mu haɗa kai mu rage corruption. Ba san yadda za mu yi mu ci gaba da kasan nan. Abin da aka cewa in ba lafiya ba tsoro. Ba tsoro ba lafiya. Amma musibar da muke samun wannan mun san ba yau ya faru ba. Ya daɗe. Abu ya kai shekara 30. Rashin gwamnati mutane ba su yi aiki ba. Ba yau wani aka faru. Don saboda haka dole ne za a yi hakuri. Kar a yi koke-koke wannan. Gaskiya mun ga alamun wannan gwamnati za a fara gyara. Muna tsammani insha Allah za mu san su.
Ita ma ministar kula da harkokin mata Dame Pauline Talen ta yi tsokaci akan yadda salon shugabanci da ya gudana a baya ya ƙara kawo taɓarɓarewar tsaro a ƙasar.
Wannan darasi ne mana duka. Ba wanda zai ce bai yi kuskure ba, amma a yi ƙoƙari a yi gyara domin al'umma su samu rayuwa mai kyau. Ƙoƙarin da shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari ya yi tun da ya hau ta fannin hanyoyi da wasu abubuwan da zai taimaki rayuwar al'umma musamman mutanen ƙauyuka suna da yawa. President Buhari shugaba ne wanda baya neman komai wa kansa. Idan dukkanmu mun bi tsawonsa kamar yadda Gwamna Zulum ya faɗa nan, Najeriya za ta yi yaro.
Amma ga sanata mai wakiltar Gombe ta Arewa, Sa'idu Ahmed Alƙali, yana ganin batun mayar da mulki kudu yana hannun 'yan ƙasa ne.
In mutane sun karkata a cewa a yi sauye-sauye rotation kenan, dole za a yi. In mutane sun ce a bar kowane wuri su fito zaɓensu. Su fito su faɗi yadda wa suke so su zaba. Duk abin da mutanen jam'iyya suka karkata akai shine abin da jam'iyya za ta yi. Tunda jam'iyya ai ba mutum ɗaya ne jam'iyya ba. Abin da dukan mafi yawan mutane suka ɗauka su suke da rinjaye ai shine demokradiya. Shi za mu yi.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan lokacin mika mulkin yayi, domin a yanzu dai ba a san mace tuwo ba sai miya ta ƙare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kamu mu je ga sauran rahotannin namu, bari mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu.
Jiya Juma'a shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya buƙaci al'ummar duniya da su ba da gudunmuwar rigakafin coronavirus ga ƙasashe da ke samun ƙarancin kuɗin shiga. Yana mai cewa ana buƙatar gaggawa allurai miliyan 10 don shirin raba allurar rigakafin da WHO ke tallafawa. COVAX a shirye yake raba allurar rigakafi, amma ba za mu iya raba allurar rigakafin da ba mu da su ba, inji Director General na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a wani taron manema labarai da ya gudanar a Geneva. Shirin COVAX shiri ne na bai ɗaya a duniya da nufin samar da daidaito ga allurar rigakafin a duk duniya a ƙasashe masu ƙarami ko madaidaicin tattalin arziki. Ministocin harkokin waje na China da Iran a yau Asabar sun sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta shekaru 25 tsakanin ƙawayen biyu a wani bikin da aka gabatar kai tsaye ta gidan talabijin ɗin ƙasar. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Iran cewa alaƙar mu da Iran ba za ta shafi halin da ake ciki yanzu ba, amma zai kasance na dindindin da dabaru. Iran tana yanke shawara ne kai tsaye kan alaƙarta da wasu ƙasashe, kuma ba kamar wasu ƙasashe ba ne da ke sauya matsayarsu ta hanyar kiran waya ɗaya. Wang ya gana da shugaba Ruhani gabanin sanya hannu kan yarjejeniyar. Ana sa ran haɗa da saka hannun jari na ƙasar China a muhimman fannoni kamar makamashi da kayayyakin more rayuwa. Ana tsaron kasar China za ta hada da saka hannun jari a muhimman fannoni kamar makamashi da kayayyakin more rayuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu shiga duniyar rahotanni. A Najeriya hukumar yaki da masu yiwa tattalin arzikin kasa zagon kasa ta EFCC ta yi kashedi ga masu yin hada-hadar tu'ammati da kudade ta manhajar na'urar POS a kan kiyayewa da ka'idojin dokar tu'ammati da kudade ko kuma su dandani kudarsu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun yawaitar almundahanar kudade ta amfani da waɗannan hanyoyi. Daga jihar Sokoto, Muhammad Nasir ya yi komuna da ƙarin bayani.
Yaƙi da almundahanar kudade da gwamnatin Najeriya ke yi so da yawa yakan haɗu da cikas sanadiyar mayaudara da ke hulɗa da masu sana'ar hada-hadar kudade ta amfani da na'urar POS. Wannan kuwa a cewar shugaban hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa mai kula da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, Bawa Usman Kaltungo, yana faruwa ne saboda ƙarancin ilimi na dokokin hada-hadar kudade da masu sana'ar ke da.
So da dama idan muna binciken almundahan da aka yi na kuɗi na talaka sai mu samu kuɗin ya je gun MPOS. Daga wurin POS kuma sai muka tambaye sai ce ai wani ne ya zo yi kasuwanci da shi ya tafi ya ba shi kuɗi a tafi. Sai mu tambaye to me sunan shi, babu. Ina ID card, babu. Sai mu ce to ka biya kuɗin. In aka ci gaba da haka kasuwancin su ko sana'a za ta gurgunce.
Wannan a cewar sa matsala ce wanda ba ruwan doka da ita. Idan aka samu masu wannan sana'ar suka yi ba daidai ba, to doka za ta yi aikin ta akan su.
Abun yayi yawa ne. Akwai wanda muka sa shi ya dada 500, akwai wanda muka sa ya dada 200, akwai mai 100, na mai 100 wani dan kasuwa ne. Wasu sun zo sun ce za su sayi abu, za su sayi television. Aka yi ciniki akan 100. Ya sallamar sai suka masa transfer na 200 zuwa a cikin account din shi. Ya samu alert. Sai daga suka ce kai su sun fasa a ba su kuɗin su.
Su kansu masu wannan sana'ar sun ce lalle so da yawa sukan haɗu da matsaloli sanadiyar mayaudara. A cewar Abubakar Atiku da ke zamowa jagora ga masu wannan sana'ar.
A kware akwai haɗura da dama da kadarori, musamman abin da ke faruwa na 'yan damfara da kuma ɗauko katin da na mutum bai a zo a yi transaction ba tare da samun cikakken bayani ba, ƙarshen ta shi agent zai kasance mai ɗauka hasara ko kuma mai karɓa hukunci. Akwai kuma matsala ta 'yan damfara masu zuwa su yi transacting daga baya su koma kotu su nemi court order na a maida musu da waɗannan kuɗin. Wannan yana shafa ruwa ga agent da dama kuma ya jawo musu hasara.
Masana tattalin arziki kamar Bashir Muhammad Acida na jami'ar Usman Danfodo da ke Sokoto ya ce bisa la'akari da yadda sana'ar ta POS ke bunƙasa da kuma yadda mayaudara suka yi yawa, akwai buƙatar masu wannan sana'ar su san dokoki na tu'ammuli da kuɗaɗe.
Cigaban da aka samu na cuta da wasu matuta suka shigo da shi ba wanda aka ce ma Yahoo Boys, to kaga dole su kiyaye da wannan. Akwai kuma lokacin da katukan kansu ana sa musu kuɗi ne, wani zai yi katuna na cuta ya yi cuta ko na kidnapping ko wani abu a dinga tura kuɗi a wasu account ana amsa, saboda ƴan mutsetta banki yana yiwuwa a kama shi a can. Amma ta wannan wurin kaga ba tunda ba su ɗauka wasu ƙwararrun matakai, to kamata ita babban bankin Najeriya da kuma wato ita hukuma EFCC to da tsarin da su ma za su sa irin wannan kyamarorin, wannan shi zai karfafa sana'ar kuma ya kasance cewa wato mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a cutar da su ko su shiga cutar da wannan sana'a ba.
Bisa la'akari da yadda hada-hadar kuɗaɗe ta amfani da manhajar POS ke yawaita a Najeriya, akwai yiwuwar in ba a yi takatsantsan ba masu wannan sana'ar kan iya faɗawa tarkon mayaudara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Duk a cikin batun nazarmiya da almundahana, idan ba manta ba a cikin wannan makon ne wasu jaridu a Najeriya suka wallafa zargin da ake yi a kan ministan shari'ar ƙasar Abubakar Malami da shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa Farfesa Ibrahim Gambari, haka zalika da ministan kuɗin ƙasar Zainab Ahmad Shamsuna da karɓar abun goro su tilastawa babban bankin ƙasar biyar wasu zunzurutun kuɗaɗe har naira biliyan 133 ga wasu mutane da kamfanoni don yi musu alfarma. Ministan shari'a Abubakar Malami ya yi mun ƙarin haske a wata tattaunawa da muka yi da shi ta musamman akan wannan zarge-zargen.
Ofishin Attorney General ba a sadar da wata takarda da shi dangane da biyan wani kuɗi ko rashin biya ba. Amma ala kulli halin abu mafi ala wanda ya kamata ka sani. Ainihin ofishin gwamna na Central Bank ko kuma Central Bank ba ƙarƙashin kullawa ofishin Attorney General take ba ta fuskar mu'amala aiki. Saboda ka zargin cewa Attorney General ya yi ma gwamna na Central Bank umarni ko ko ya tursasa shi ba shi da tushe bale makama domin tsarin aiki. Ta huskar tsarin mulki na ƙasa, ta huskar ainihin doka da ta ainihin Central Bank, ta huskar dokar da ta ɗora ma Ofishin Attorney General haƙoƙi. Babu inda waɗannan dokoki ko tsarin mulki ya ba Attorney General wata dama ko wani iska na ainihin yin umarni ga Central Bank ko governorship. Ta warkar da awayi gari a ce Attorney General ko ofishin ya yi ma gwamna na Central Bank umarni ya tursasa shi, ba ta kota so ba domin hanyar jirgi daban.
To baka ganin ana magana cewar akwai haɗin gwiwa ne tsakanin ofishinka da ofishin shi chief of staff na shugaban kasa da ita minister kuɗi Zainab Shamsuna?
To kana da wata doka a faɗin tarayyar Najeriya ta tsosa tsarin mulki ko da ba ita ba wadda ta ba ofishin chief of staff dama na ya tursa dama ofishin gwamna da Central Bank ko kana da wata doka a faɗin tarayyar Najeriya ta huskar tsarin mulki da wadda ba ita ba wadda ta ba Ofishin Attorney General dama ne ya tursa ta gwamna na Central Bank. Shi ne abin tambaya a nan. Idan dai nau'i na jununi ina nufin na hauka bai shiga mai faɗa ba, to shi ko mai saurari ya kamata ya zo da tunani irin na hankali.
To rahoto ya ƙara nuni da cewar akwai kuɗaɗe da aka ba ma tsohon gwamnan jihar Zamfara da kuma wani Ned Nwoko wanda sun samu kaso daga cikin wannan kuɗaɗe. Wannan magana shi ma ya tabbata shaci faɗe ne?
Ai, idan ainihin zargi ya gudana, to abin da ya yi wajen dangane da shi zargin bincike.
To a ƙarshe, Honorable Minister, kana tabbatar ma al'ummar Najeriya cewar waɗannan kamfanoni da aka rubuto sunoninsu da adadin waɗannan maƙudan kuɗaɗe da aka ba su, idan aka je aka duba asusun bankunansu ba za a ga waɗannan kuɗaɗe a ciki ba kenan?
A'a, ba abin da nake cewa ba kenan. Abin da nake cewa dai bincike wanda ya kamata a yi domin tabbatar da biyan kuɗi da kuma halaccin biyansu idan an biya. Da abubuwa makamantansu babu ɗaya wanda aka gabatar zuwa gare ni domin ainihin in dibe shi in kuma mai da martani akan hanya ta Allah da annabi. Abinda nake cewa abinda aka yi shaci faɗi ne akan zaɓi na son rai domin ɓata suna. Saboda haka misali in ma an biya kuɗi to ya kamata isbahasi na cewa shin kuɗin nan an biya su ta hanyar Allah da annabi ne ko babu. Idan an biya kuɗi ta hanyar Allah da annabi to magana cewa an biya kuɗi ai ba zai zama abin labari ba. Idan kuma an biya kuɗi ne akan hanya ta zalunci yaudara kuma shi kuma aikata laifi ne wanda ya kamata a bi kadin aikata laifi domin a yi hukuma ga wanda ake zargin aikata laifi.
To Ubangiji Allah ya sa mu dace baki ɗaya, Allahumma amin. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, Gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba ne da hirar da muka faro da Alhaji Muhammad Awan, jami'i a kungiyar VALD mai fafutukan kiyaye hatsarin ababen hawa a Ghana, game da abubuwan da ke hana matakan da hukumomi suke dauka na dakile yawan hatsara a Ghana yin tasiri. A makon da ya gabata, bakon namu ya kai inda yake bayani akan rawar da fasinjoji ma ka iya takawa don taimakawa wurin kokarin da mahukunta ke yi na kiyaye hatsara a Ghana, inda yake ci gaba da bayani kamar haka.
Kaga fasinja shi matafi su mai ya kamata a ce idan direba na gudu ne ko yana bai tafiya da kyau ne za ku iya in kun ga ma ya kai inda polisai ke sike hanya. Ku yi mai dabarar da zai za ku yi ku report din shi ku ba yan sanda. Ka gani ina tunawa a kun lokacin da mota ne muka shiga za mu sai mun bar ku ma sai muna zuwa Accra. Direban mu mugun tafiya yake yi ashe a kun bawo Allah cikin motar nan mun kai wani wuri sai police su yi bariya sai kaman zai bole wallahi da ya sauka yaje report mu ya report driver ya ba police kaga this is a sign of good citizenship
alama ce na dan kasa na gari
dan kasa na gari ya report driver ya ba police irin mugun tafiyan da yake can da police su ga muna rakiya kaman 200 miles sannan suka bar mu muka tafi kuma suka ce kuma mu passengers gal number idan driver ya kuma yi wannan tafiyan nan akira akwai police gaba za kuma za ta rishi zuwa gaba kagan so dewa kagan kuna cikin mota driver na tafiya mu kun tafiya kuma ko passenger ko kuma da ku fara mai fada domin idan mutuwa da so dewa ma kagan asari dewa kagan driver ma shi ya fita ciki amma passenger sun mutu kagan gaskiya lamarin asarin mota kasan gane da wallahi sumatallahi ya kamata gwamnati domin kudi kawai da gwamnati ke bata wanda ba karamin kudi gwamnati ke bata kowace shekara kan asarin motar da ake
to menene ne shawaranka da zaka ba bangarori duka da masu ruwa tsaki na masu amfani da hanya
na farko GPRTU wayanda ke tafiya musamman manya-manya hanya masu tafiya zuwa manya-manya hanya kai ba su ambaci wani kamfani amma manya-manyan motoci trailer ne basi manya-manyan basi na da ke manya-manyan ke su dogon tafiya suke zuwa kuma su tamale da sauransu so dewa asarin mota suke cost ni abinda nake yi ne hukuma ta tashi ta saya kuma wayanda suke kulawa kaman police su kara yin mutane kashe da su bar karban sai hanci ta hanya kaga mota yayi wani shegen gudu mun sun tare shi ma ko menene kudi za su karbe mai shin ya tafi inda hukuma zaka sai inda ke tafada kan kuma police ba kaman turai bane idan mutum ma da police ya sai ya kamata kuma ya kamata mu samu facilities da tura ake amfani da shi ba wani abin da bane facilities da idan an saye da kai ma an san irin gudun da kai so an fani ne a fanin ka ya kamata muna da wannan facilities din an ya ka sannan kuma musamman a gyara hanyar nan a gyara hanya ina cikin major factor hanya yana cikin major factor kaga contractor na ya zuwa kaga wani anya contractor ya zo ya zuba kasa kai ne baka tashi aikin ba kuma ka doki kasa ka zuba kan hanya ga anya kuma ba wuta kan hanya kuma drobobi na tafiya cikin dare kafin an zuba kasa kan hanya kafin ka dago kaman kasa na kan hanya ka ma kusa da kasa dum subhanallah wallahi wayan ga abin nan sune me abin da masalolin da muke fuskanta kan game da ni dai na san da darbobi ba su da kyau kuma koya akai an samu direban banza amma idan anya na da kyau ya rage yawan asar motar da ake
kuma dalla anan ne kuma zamu dakatar da shirin hasan sabon mako idan Allah ya kai mu inda zamu leka tarayyar Najeriya domin mu tattauna da wasu matukan motoci akan batutuwa dake damun su musamman akan hanyoyi yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Daniel Brown daidaita mana sautin shirin baba yako makirin ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
akalla mutane 19 ne suka rasa rayukansu a Myanmar yau Asabar yayin da gwamnatin mulkin soji ke ci gaba da murƙushe masu zanga-zangan neman demokradiyya a duk faɗin ƙasar. Masu zanga-zanga akalla 5 ne suka mutu a mummunan artabu da dare da suka yi da 'yan sanda a Rangun, babban birnin tattalin arzikin ƙasar. Domin nuna ƙarfi, gwamnatin soji ta gudanar da wani gagarumin fareti a cikin babban birnin ƙasar Nefido don murnar ranar sojoji, wanda ke tunawa da fara adawa da mamayar Japan a lokacin yakin duniya na biyu. Jami'ai a Masar sun ce wani ginin bene ya ruguje a babban birnin ƙasar da safiyar yau Asabar ya kashe akalla mutane 5. Mutane da yawa sun kasance cikin baraguzan ginin cikin birnin Al-Kahira, a cewar shaidu waɗanda suka yi magana da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ma'aikatan agajin gaggawa sun tsindama cikin nema da ceto, sai dai ba a bayyana musabbabin rugujewar ba. Wani kwamiti da ya share kusan shekaru 2 yana binciken rawar da Faransa ta taka a kisan ƙayyar dangin Rwanda a shekarar 1994. Jiya Juma'a ya imanin cewa Faransa ta ja kafa wajen ɗaukar mataki kan ta'addancin da ya sanadin mutuwar sama da mutane 800,000, amma ya wanke ta daga haɗin baki a kisan. Rahoton ya ce Faransa na da nauyi sosai a cikin guguwar da ta kai ga kisan, wanda ya ratsa da waɗanda abin ya shafa daga 'yan Tutsi tsirarin Rwanda. Da a wadda ke nuna cewa Faransa a lokacin shugaba France Mitterrand bai yi abin da ya isa ya dakatar da kisan ƙare dangin ba, domin ya lalata dangantakar Faransa da Rwanda tun daga shekarun 1990. Jiya Juma'a shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya buƙaci al'ummar duniya da su ba da gudunmawar rigakafin coronavirus ga ƙasashe da ke samun ƙarancin kuɗin shiga. Yana mai cewa ana buƙatar gaggawa allurai 10,000,000 don shirin raba allurar rigakafin da WHO ke tallafawa. Ministocin harkokin waje na China da Iran a yau Asabar sun sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta shekaru 25 tsakanin ƙawayen biyu a wani bikin da aka gabatar kai tsaye ta gidan talabijin ɗin ƙasar. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Iran cewa alaƙarmu da Iran ba za ta shafi halin da ake ciki yanzu ba, amma zai kasance na dindindin da dabaru. Iran tana yanke shawara ne kai tsaye kan alaƙarta da wasu ƙasashe, kuma ba kamar wasu ƙasashe ba ne da ke sauya matsayarsu ta hanyar kiran waya ɗaya. Wang ya gana da shugaba Ruhani gabanin sanya hannu kan yarjejeniyar. Ana sa ran haɗa da saka hannun jari na ƙasar China a muhimman fannoni kamar makamashi da kayayyakin more rayuwa.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar Kamaru, ƙarfe 8 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Kamun mu sallama da ku, bari mu miƙa saƙon ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga Alhaji Kabiru Abdulfatah da ke GRA a Zaria na rasuwar ɗansa Awwal Kabir Abdulfatah, wanda ya riga mu gidan gaskiya a safiyar yau. Da fatar Allah ya ji ƙanshi da rahama, Allah kuma ya albarkaci abin da ya bari baya, mu kuma Allah ya kyautata ta mu bayan tasu, ya sa mu cika da kyau da imani. Allahumma amin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.